ilimi garkwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musyinku
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi garkwar dan adam batun yara da ba sa zuwa makaranta na daya daga cikin matsalolin da ke ci gaba da fuskanta gwamnatoci a Najeriya musamman ma dai a arewacin Najeriya kawai yanzu dai wani kididdiga da kuma samar da ilimi ta duniya wato UNICEF ta fitar ya nuna cewa akwai yara kusan miliyan 18.5 da ba sa zuwa makaranta kuma kashi 60 daga cikin su yara ne mata to kowane irin kokari kungiyoyi musamman na arewacin Najeriya ke yi na ganin an samu taron yara da ke halartar makarantu a sassa daban-daban na yankin tambayan kenan da shirin ilimi garkwar dan adam na wannan makon yewa Dr. Bashir Yankuzo shugaban wata kungiya ta malaman addinin musulunci domin samar da jagoranci na gari mai suna ISET
wato wannan kungiya ta mu ISET Islamic Scholars and Expert Community Initiative for Development in Nigeria wato kungiyar hadaka tsakanin malaman musulunci da kwararru a fannoni daban-daban na rayuwa domin kawo ci gaba a cikin al'umma mun tsaya mun kalli matsalar da wato ainihin ke fuskantar al'umman musamman arewacin Najeriya wanda wannan matsala ta barace-barace da wato ainihin zubar da mutunci na da alaka da abubuwa kamar guda uku na farko dai akwai rashin gane cewa watsi da ƴaƴa cin amana ne da Allah manzo sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan yaro yakan zo duniya ne ba da laifin komai iyaye su ne na farko wurin wato ainihin mai da yaro wanda zai koma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu mauludun yuladu ala fitra saboda haka duk iyayen da suke watsar da haƙƙin da ke kansu na ƴaƴan su to sun ci amanar Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu akwai mutuwar zuciya idan zuciya ta mutu to duk abin da kake ganin yana da kima ita zuciya za ta gabe da kima to wannan shike kai abu na uku na rashin sanin mutunci gaskiyar magana wato halaye da ɗabi'un mutanen mu na buƙatar canji shi yasa muke magana akan attitudinal change canza hali wato canza yanda muke kallon abu ba zai yiwu ba mutum ya je yana zuban kansa da mutunci yana neman a bashi kuɗi ko a bashi wani taimako saboda kasawar da yayi kuma yana ganin wannan abun a matsayin sana'a idan aka tsallaka arewacin Najeriya ka je wajen arewacin Najeriya zaka ga waɗanda suke baran nan waɗansu su baran auren su sana'a ne kai akan ɗebi yara labarin da muke samu akan ɗebi yara musamman domin a je ai wannan bara a matsayin ana kallon ta sana'a saboda haka matakai da muke fatan insha Allah ɗauka shine yaya zamu mu fito ƙoro-ƙoro al'umman mu su gane cewa lallai bara cin mutunci ne roƙo zubar da mutunci ne watsar da ƴaƴa su wato ainihin su neme yanda za su rayu cin amanar Allah ne canza mutane hali da tunani akan wannan sannan bayan nan dangane da karatun yara akwai wani wato ainihin yunkuri da muke yi non biological parenting misali wanda suke ba iyaye ba amma su yadda za su dauki nauyin da irin iyaye za su dauka to wannan yasa muka fito da wato indigent student support initiative wanda zamu yi kokarin samun yara waɗanda suke san karatu amma babu hali a nemi waɗanda suke da hali su suna wani wurin su yadda a hada su da yaro ɗaya biyu ko uku yana karatu a makaranta wance da wance daukan nauyin biyan kuɗin makarantar sa yana kan wane da wane cikin wanda suke da hali to wani ya dauki tsauyen yara biyu ko yaro ɗaya ko yaro uku a ire-iren waɗannan makarantun da karantarwar su da sauran su yana kansa sannan mu kuma a matsayin mu na kungiya ISET muna kula mu tabbatar cewa na'am wannan makarantar suna bada wannan karatu din shi kuma wanda ya dauki nauyin hakkin zai bayar yana bada wannan wato hakkin da ke kansa sannan kuma su waɗanda suke wato yaran amanan kula na hannun su kuma ba su da hali ya zama sun tabbatar yaran da yana zuwa makaranta lalle ne mu fito mutanen mu su fahimci ba maganan me yasa ake wulakanta mutanen mu suna bara me yasa ake koran su suna bara a gane cewa baran nan wulakanci ne cin mutunci ne watsar da yara kuma cin amanar Allah ne a fito karar mutane duk su fahimci wannan sannan wanda yake shi dalili yasa misali talauci ko rashi ko kasawa to wannan sai a samu wato ainihin taimako da za a iya taimakawa yaran nan su samu sana'a, yaran nan su samu abun yi, yaran nan su samu ilimi. Idan aka ci gaba da wato kyalen da abuwa suke kara tafarbarewa, waɗansu ba ma baran suke ba, zuwa suke suna fita suna fasikanci suna lalata wanda suka shafi ɗan mata. Duk wannan labarukan mun same su. Waɗansu yaran da suke fita su ma ba baran suke ba, suna fakewa ne da cewa ba su da kaza ba su da kaza, su je suna dauke dauke kayan mutane. Abubuwa daban-daban na faruwa cikin al'ummar mu.
To samun nasara akan irin waɗannan matakai dai na buƙatar kungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama. To kowane rawa masu kare haƙƙin bil'adama ke takawa wajen tabbatar da kawo ƙarshen irin wannan matsala na rashin karatu ga ƙananan yara musamman a arewacin Najeriya. Tambayar kenan da newa Comrade Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a arewacin Najeriya.
To wannan abu da ka tambaye ni wanda ya shafi haƙoƙi na bil'adama da kuma yara da mata gabaki ɗaya, wani abu ne wanda yake yafi yawaita arewacin Najeriya, wanda kuma in ka kalli ƴan uwanmu na kudancin Najeriya din ba haka suke ba. Mu muna haihuwar ƴaƴan ne, amma kuma ba mu da lokacin da zamu ba su tarbiyya mu da su, sai dai mu dauka mu kai ma malamai a wasu ƙauyuka haka, wanda yake abun ma yanzu ya wuce ƙauyuka ya shigo cikin birane. Cikin biranen kuma za ka ga yaron ma da shi kanshi ma bai iya wanke makai ba hayan da ya ba ma balle ya ce zai wanke mu wani ko kuma ya taimaki wani, sai dai kawai aka bar su da gararan ba. Kowane lungu ka shiga za ka gansu suna yawuce yawucen baransu, wanda kuma an fake da abin da ya shafi addini, ana cewa sun tafi neman ilimi ne na addini. To kuma idan ka tsaya ka kalla sai ka ga akan tashi ne ai biyu babu, ba ga ilimin addinin ba, ba kuma ga ilimin zamani din ba. So kaga wani abu ne wanda yake yana da takaici, yana kuma da bakin ciki. Abu ɗaya ne wanda yake kullum mukan lura da shi shine mukan yawan kira ga musamman su iyayen yaran, domin mu muna daukar laifin a kansu ne. Amma kuma kowanne kuma in ka dora mashi laifin sai ya ce maka ai talauci ne, ko kuma ba yanda zai yi, ko kuma an mutu a koma ta ce an mutu ne, an ban mata yayan babu yanda za ta yi da su, ce za ta kisa su a ta mika ma malamai na tsangaya domin su kula da su. To amma wannan kuma gabaki ɗaya ba hujja bane, domin yayayen nan ko ina a Najeriya da kudanci da arewaci da gabashi da ko ina duk ana haifan su. To amma babu inda taɓarɓarewan ya kai lalacewan da ya yi yawa irin a arewacin Najeriya. Da wannan abu ne shugabanni suka mai da hankali a kai, da zai ceto mutuncin arewan da kuma al'umman kuma arewa din. Domin abinda muke kallo, kar lokaci ya ƙure mana ya kasance ƴaƴan da muka haifa da jikokin da muka haifa kuma su zama ba su da wani amfani a al'umman ƙasa. So saboda haka wannan wani babban gibi ne wanda ya shafi arewacin Najeriya a ɓangaren abinda ya shafi ilimi.
To masu sauraro, saboda ƙurar lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu ɗora a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jodi Laser Gresham. Naku Babangida Cifrin ke cewa a huta lafiya, sai wani makon.
An hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku.